والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين باين الله خطبة متونة ماكو تنا بياني دقواني ينكي دوغ ورخطبة دمنزن الله عليه الصلاة والسلام يقباتر قدن دزن الأمة سا أخطبة داكي كرا خطبة حجم بانكوانا Annabi alayhi salatu wassalam yayi haji so ɗaya ne ta rayuwarsa yayi umara so hudu to a shekara ta 10 bayan hijira Annabi alayhi salatu wassalam yace a sanar kowa da kowa mai iko ya zo ya aikin haji sahabbai sun taru kusan 200,000 a wannan fili na Arfa da kuma fili na ranan 10 ga wata Annabi alayhi salatu wassalam yayi hudubobi daban-daban an tattara waɗannan hudubobi nasa sun kunshi duk wani abu da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take bukata domin inganta rayuwa domin inganta duniya domin inganta lahira domin samun rayuwa mai kyau a duniya da kuma samun makoma mai kyau a lahira Annabi alaihi salatu wassalam a cikin wannan huduba tasa wanda ya zo hadisin Abi Bakra wanda Nufai ibn al-Harith Allah ya kara masa yarda Arwayan da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa zamani ya juya daidai kamar yadda Allah ta'ala ya halicce shi tun lokacin da ya halicci samai da ƙasa Allah ya gina wannan al'amari akan cewa akwai shekara shekara akwai watanni akwai kuma makonni akwai ranaku akwai sa'o'i akwai mintuna har ma da sakan sakan haka rayuwar take tafiya idan sakan sakan guda 60 ya hadu sai bayar da minti daya idan minti guda 60 ya taru sai bayar da awa daya idan awa 24 ya hadu sai bayar da kwana daya idan kwana 7 ya hadu sai bayar da mako daya idan mako 4 ya hadu sai bayar da wata daya idan wata 12 ya hadu sai bayar da shekara daya haka aka tsara abun haka yake ta tafiya a cikin watannin nan 12 Allah ta'ala ya ware watanni guda 4 masu alfarma masu daraja wanda ya hana kisa da fada da fitina da zubar da jini da tashin hankali da rigima da daru amma abun mamaki mu yanzu ba mu bambance a wani wata ma ya kamata ai daru da rigima a wani wata ne kuma ba a daru ba a rigima a cikin watannin nan masu alfarma akwai zilqa'adati akwai zilhijja akwai almuharram akwai kuma rajab waɗannan watanni Allah ya ware su da wani bambanci na darajoji da ya hana zubar da jini ya hana fada ya hana rigima ko ana fada ko da fadan nan na addini ne ko da fadan nan na kara addini ne ko na yada addini ne Allah ya ce idan wannan watan yazo a dakata balle kuma fadan da ya shafi san zuciya saboda kabilanci ko saboda sarrai ko saboda siyasa ko saboda ta'addanci ko abin da ya kama da haka dan haka Annabi alaihi salatu wassalam ya ga musu alfarma waɗannan watanni sun ƙara tabbata sun jiyo yadda suke waɗannan watanni masu alfarma suna nan a gurin Allah subhanahu wataala sannan Annabi alaihi salatu wassalam yana sanya isar da wasu sakonni guda uku masu muhimmanci waɗanda za su ci gaba da wanzuwa da tabbatuwa har alkiyama ta tashi sai Annabi alayhi salatu wassalam ya ja hankalin sahabbai ta hanyar yi musu tambayoyi guda uku tambaya ta farko yace wai shin a wani gari muke ya san sun san a wani gari ake su ma sun san ya san a wani gari ake to amma wannan tambayar ai wani jan hankali ne sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam zamu iya cewa sahabbai sun nuna ladabi domin sun sa Annabi sallallahu alaihi wasallam bazai tambaye su abin da ya sani dan su ma ya san ba su sani ba sun san ya san a Makka ake sun san ya san a ranar Arfa ake sun san ya san a gari mai alfarma ake amma da ya tambaye su wai a wani gari muke sai suka ce Allah shine mafi sani da manzansa tunda harka ce ta shari'a sai Annabi alaihi salatu wasallam yace to shin a wani rana muke nan ma sahabbai suka nuna ladabi suka ce Allah da manzansa su suka sani. Yace to a wani wato abin nan muke a wani wata muke nan ma suka bada ladabi suka ki amsa tambayar kai tsaye suka ce Allah shine mafi sani da manzansa. Idan an ga mutun tambaya akan abin da ya shafi shari'a zai iya cewa Allah ne mafi sani da manzansa don manzo shi fa kowa sani shari'a. Shari'a da Allah ya saukar tunda ta hannunsa shari'a ta zo baki daya. Jingina masa sanin shari'a anan yana cikin abin da yake cewa Allahu wa rasuluhu alam. Amma idan abu ya shafi Allah shi kadai ne sai ka ce Allahu alam. Saboda haka sai sahabbai suka nuna ladabi suka ce bu sani ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ba a cikin gari mai alfarma muke ba? Suka ce haka ne ya rasulullah. Ba a cikin wata mai alfarma muke ba? Suka ce haka ne ya rasulullah. Ba a cikin rana mai alfarma muke ba? Suka ce haka ne ya rasulullah. Ya ce to ga sakon. Ya ja hankalin su da waɗannan a gurare masu alfarma domin kowane balarabe ko da bai musulunta ba yana girmama garin Makka. Ko bai musulunta ba yana girmama watan Zulhijja. Ko bai musulunta ba yana girmama yawmul hajjil akbar. An kira ta yawmul hajjil akbari saboda duk duniya musulmi suna idi a ranar. Duk duniya ana hawan idi a ranar. Ita ce ranar babbar sallah. Duk wanda ke da hali kuma yana yanka raguna. A ranar ake nuna wa Allah godiya, wasu su yanka shanu, wasu su yanka raƙuma, wasu su yanka awaki, wasu su yanka tumaki. A samu nama wadatacce da mutum zai ci ya ajiye kuma ya sadaka. Sannan kuma alhazai ko sun kai miliyan nawa waɗanda suka je aikin haji. A ranar su kuma sun baro arfa ranar 9 ga wata, sun yi kwanan Muzdalifa, sun yi wayi gari 10 ga wata. A ranar alhazai suke aikata manya-manyan ayyukan aikin haji guda 5 a ranar. In an baro Muzdalifa, gari ya waye, an yi sallar asuba, an yi addu'o'i, an taho wajen jifa, an zo an yi jifa, anan za a yi aski, a yanka ko a yanka a yi aski, sai kuma a gangaro cikin garin Makka, a zo a yi dawafi, a yi sa'ayi. Manyan ayyuka guda 5, jifa, yanka, aski, dawafi, sa'ayi. Abinda alhazai suke su ba sa sallar idi alhazai a ranar. Duk alhazai su ba sa zuwa idi. Saboda ai suna can ma suna ta wannan aikin. Ba kuma za ka iya gama jifa. Sai dai in tahowa kai ka fara gabatowa Makka. Ka zo Makka ka fara gabatar da dawafi da sa'ayi. Don ka taho da wuri. Wataƙila ka samu idi daga baka koma kai jifa kai yanka kai aski. Amma ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera nasa ba. Shi sai da ya fara yin jifa, ya yanka, ya aski, sannan ya sauka Makka ya dawafi ya sa'ayi alaihi salatu wassalam. Duk da an tambaye shi, wani ya ce sai da na fara yin dawafi kafin na yi sa'ayi, wani ya ce sai da na yi sa'ayi kafin na yi dawafi, wani ya ce sai da na yanka kafin na yi jifa, wani ya ce sai da na jifa kafin na yanka, kowanne aka sai ya ce if'al wala haraj. Aikata ba wata damuwa. To me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sun san kima wannan guri? Sun san kima wannan rana? Sun kuma san kimar wannan gari. Bisa lokacin da Abrahata ya kwaso bataliya da wakai da raƙuma har da giwaye ya zo da nufin ya rushe ɗakin Allah. Mai Quraisha suka ce mas Abu Ta Abdul Muttalib ya same shi a bayan gari yana shirin shigowa. Yace waye sarkin garin ko waye babba a garin? Aka ce wannan dattijo ne. Sai tare da raƙumansa suna kiwo sai sa aka kwace su. Da Abdul Muttalib ya zo sai yake ce masa na zo ne in mu gaisa da kai kuma in karbi raƙumana. Yace kai da nazo rushe maka wannan ɗaki da kuke girmama shi, kuke kimanta shi, kuke ganin sa da daraja. Nazo in rushe shi abun bai dame ka ba sai raƙumanka. Sai ce raƙumana wani. Shi ma ɗakin akwai mai shi. In ka bar raƙuma na to ni kafir da ni, kai da mai ɗakin kuma sai ku je ku yi ta ƙare. So da aka yi kwashe iyalansa ya ce ku koma kan dutse na san wani abu zai faru a yau. Shi ne aka kira shi Amul Fili. Amul Fili. Ya ce na san akwai wani abu zai faru. Sai ya je riƙe Ka'aba ya ce Allah kowa yana kishin ɗakinsa. Kowa yana kishin garinsa. Kowa yana kishin kayansa. Kai ma kai kishin ɗakinka, kai kishin garinka. Ga wani ya zo da ƙarfi, mu fa yafi ƙarfinmu. Ba za mu iya tunkararsa ba, da aka ka nuna masa ka'isa. Ya kwashe iyalansa ya hau dutse ya ce kowa ya kauce a basu guri, a ga su da Allah me zai faru to wa zai yi wa Allah wannan kuwa ya gama lafiya Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kulin li'ila fi quraish Allah ya maida su suka zama kamar karmami wanda aka tattake da giwayen da waɗanda suke kan giwayen duk Allah ya kashe su gaba ɗaya saboda ya nuna kishin ɗakin sa to wannan labarin ya bazu a duniya kowa ya san shi da haka ana tsoron a taba halfar madakin Allah dan an ga Allah da kansa yayi aikin to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tana musu kun san wannan garin nawaye kun san alfarmar garin nan kun san alfarmar ranan nan kun san alfarmar watan nan yace to yadda ukun nan suke da alfarma a gurin ku to dima'akum fa kiyayi jini kada wani ya zubar da jinin wani wa amwalakum kada wani ya ci kudin wani wa aradakum kada wani ya ci mutuncin wani kada fa aka ce kada wani ya zubar da jinin wani duk wata kofa da za ta kai a zubar da jini duk wata kofa da za ta ba ai ta'addanci ai kisan kai ko a ji rauni ko a nakasta wani ko a kashe wani ko a raunata wani ko a halaka wani ko a cutar da wani a jikinsa ko a gabansa annabi ya ce an soke shi a musulunci yanzu da an dauki wannan karantawar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kake jin duniya za ta zauna da an dauki wannan karantawar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani irin zaman lafiya kake jin za a samu da haka annabi alaihi salatu wassalam ya hana fashi kuma Allah ta'ala ya faɗi hukuncin da kowanne tsanani akan ƴan fashi yace inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi zalika lahum khizyun fid dunya Allah yace sakamakon ƴan ta'adda masu fashi da makami da masu garkuwa da mutane da masu tare hanya ko masu fadawa gidaje ƴan kwanta-kwanta da ƴan tashi-tashi da ƴan akama mutum a ce sai an biya kuɗi Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu sai Allah ya ce ma Allah suke fada da shi da manzansa don suna kashe bayin Allah ba da haƙi ba jazaa'uhum an yuqattalu Allah ya ce an kama su a kashe aw sallabu ko a rataye su aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanke wa mutum kafar dama hannun hagu ko hannun hagu kafar dama haka ake yin fashi to sai a duba kowanne kashin masu fashin za a duba idan sun taba kashe mutum kuma sun karbi kuɗi to sai a yi musu hukuncin farko yuqattalu idan kuma amfani suke da makami sannan kuma wato kashe mutane suke ba sa karɓa kuɗi to yuqattalu in suna kisa kuma su karɓi kuɗi to yusallabu idan kuma barazana suke da makaman su karɓi kuɗi ba sa kisa to tuqata aydin wa arjuluhum min khilafi sai Allah ya ce sai dai in sun tuba da kansu suka fito daga daji suka aje makaman suka ce mun tuba Allah ya ce to wannan kuma hukuncin sa daban Allah yayi wannan ne fa baba dan shi ake wa bayin sa ake wa kishin bayi ne da jinin su da dukiyar su yasa Allah ya suka da wannan hukunci ya dawo kan barawo yace wasariqu wasariqatu faqatu aydihuma idan kun kama masu diban dukiyar jama'a Allah ya ce ku yanke musu hannu ba fa dukiyar Allah aka diba ba taku aka diba Allah yake kishin kashi garana kai kasuwanci kai sana'a kai dako kai sirfe kai daka kai kiyo ka shara na haka kai wani kato ya tare kai fuske maka kuɗi ko ya shiga ɗakin kai kwashe maka kuɗi Allah ya ce an kama shi da shedu an ka samu adadin da ake bukata a yanke masa hannu da za a yanke hannu so daya to kafin ka sake samun barawo sai an dade saboda wannan zai tsorata kowa ya ga wani da dungulmi a ce barawo ne ya wuce a ce barawo ne ya zo neman aure a ce barawo ne ya shiga cin jama'a a ce barawo ne ya wuce a ce to wannan abun kunya kadai da ya shafe shi da danginsa da iyalansa da ƴan uwansa sai ya tsorata kowa ya kasa yi wannan Allah yayi ne dan me dan ya tsare dukiyar mutane ya hana algus ya hana cin kudin ruwa ya hana ha'inci ya hana zamba ya hana kwace ya hana wato sane duk wata hanya da dukiya wani za ta shigo maka ba tare da haƙi ba ya hana sata ya hana algus ya hana ha'inci ya hana zamba ya hana gulul dukkan wani ya ci dukiyar wani da an bi waɗannan dokokin na Allah da kowa ya zauna lafiya akan ransa kowa ya zauna lafiya akan dukiyarsa kisa aka zo aka ce ma kisa in mutun ya kashe wani sai an duba dalilin da yasa kashe shi baya fita daga uku ko ya kisa shi da ganganci ko ya kashe shi da kuskure ko kuma ya kashe shi da ganganci mai kama da kuskure sai a duba kowanne da hukuncin sa idan mutun ya kashe mutun kisan ganganci kamar ya harbe shi da bindiga ko ya caka masa mashi ko ya sare shi da adda ko da takobi ko ya caka masa wuka ko ya shayar da shi guba ko ya jeho shi daga sama ko ya jura shi gaban wani abu mai kisa ko ya daure shi a daki hana shi abinci har ya mutu ko ya hana shi ruwa har ya mutu ko ya shayar da shi guba aka ga dai lalle yayi niyyar kashe shi a aikin sa kuma a zuciyarsa yayi niyyar kashe shi Allah ya ce man yaqatil mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wala anahu wa addalahu azaban azima wa ma kana lil mu'min an yaqtula mu'minan illa khata'an in ko bisa kuskure ne Allah ce baya kamata ka kashe mutun sai kuskure in an samu kisan kuskure ma baka sani ba ka tawo da mota ka ture shi ka zo ka buge shi ka jefa abu ya same shi an samu kuskure ba ai niyyar kisan ba a aikin ba ai niyyar kisa ba a zuciya amma kisan ya faru duk da haka ba za a tafi a banza ba an samu kuskure amma Allah ya ce sai an yi diya diyan nan in ana kiwon raƙumi a bada 100 in ana kiwon shanu a bada 200 in ana kiwon raguna a bada 2000 in ana da dinare a bada 1000 in ana da azurfa a bada 12,000 in ana da naira a bada 150,000 in an yi kuskure fa sai danginka sun taru an ba su shekara uku su hado 150,000 su kawo wa iyalan wanda aka kashe sa'ad da muka ci muna cin al'umma ne masu san Allah da manzansa yasa aka kashe mutun dan uwa sai ya ce ya yafi amma da za a ce wani ya ce shi fa ba zai yafi ba sai an hado 150 din nan a hada danginka da ƴan uwanka wancan a ciro a nasa wancan a ciro a nasa kai dan uwanka da yaje ya jawo maka wannan laifin kai ma sai an ɗebi kudinka gashi ba kai ba amma saboda dan uwanka ne yayi to dan Allah da kun ji an ce dan uwanku zai yi kisa ba za ku taru ku je ku hana ba cin mutunci da ake a social media a zagi malamai kai ana zagin Allah a zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda wasu waƙoƙin da ake na zagin Allah ne wasu waƙoƙin da ake na zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne a zagi malamai a zagi sarakuna a zagi shugabanni a zagi iyaye wani ma da ya rasa wanda ya zaga sai ya ce yau kuma ya fito ne dinga durawa kansa a shari'a saboda ya gama zagin mutane sai ya ce yau kuma a saurare shi kansa zai zaga cin zarafi kage sharri yayi yawa akwai wanda sana'ar su kage da sharri ba ni kaza ko in je in maka sharri hada kai da mata hada kai da ƴan daudu hada kai da kaza a wa wani sharri sana'a ce ita kanta sharrin to annabi yace da jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun kamar yadda nan gurare suke da daraja da an bi wannan karantawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu samu kanmu a halin da muke ciki ba kuma yace ku zama sheda Allah ka zama sheda na isar Allah za ku taru a gaban sa zai tambaye ku zai tambaye ku jinananku zai tambaye ku dukiyanku zai tambaye ku mutuncinku saboda a kare mutunci fa idan mutun yace maka mazinaci ko dan luwadi ko kaza ya fada maka haka ya kasa kawo shedu da zai kare kansa sai fa an masa bulala 80 to da a kare mutuncinka kazafi hukuncin kazafi da haka jama'a mu ji tsoron Allah mu bi manzon Allah mu ji tsoron Allah mu bi manzon Allah mu bauta Allah shi kadai akan karantawar manzon Allah wanda ya haka ya tsira wa intu iuhu tahtadu Allah ba mu ikon koyi da karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidan mu da imanin mu da ibadan mu da tauhidin mu Allah ba mu ikon koyi da karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ibadan mu Allah ba mu ikon koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amalan mu Allah ba mu ikon koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halayen mu da dabi'un mu Allah gyara mana rayuwar mu ya gyara mana cikin arzikin mu ya gyara mana tsaran mu ya tsare mana imanin mu Allah ya gyara halayen mu da dabi'un mu Allah ya mana arziki ya mana wadata ta hanyoyin da Allah yake so Allah muna roƙon sa ya gafarta mana zunubanmu wanda suka rasu iyayenmu Allah ya ji kansu masu rai Allah ya sa mu da su mu cika da imani Allah ya saukar da albarka a gidajenmu matanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu baki daya shiryayyun ƴaƴanmu Allah ya ƙara musu shiriya kangararrun Allah ya shirya mana da su ƴaƴanmu da suke shaye-shaye da fitintunu da faɗace-faɗace Allah ya shirya mana da su Allah kuma ya kare mana su da martaba su Allah muna roƙonka ka sa imani da tausayi da rahama da adalci da a cikin zukatan shugabanninmu Allah ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya Allah ka tsare mu daga dukkan abinki Allah muna roƙonka rayuwa mai kyau da ƙarshe mai kyau da makoma mai kyau sallallahu alaihi wa sallam wa bari ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi